sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da takurarsa na ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta wayan tarho akan shirya dawo da aikin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Zelensky ya kira buɗe hanyar fitar da hatsin da batu mai muhimmanci. Sakamakon ayyukan Rasha, duniya na gab da fadawa cikin wata matsalar abinci. Jumlar mutane miliyan 400 a ƙasashe da dama a Afirka da Asiya na kan hadarin fadawa cikin yunwa. Ta hanyar yin aiki tare za mu iya kawar da matsalar abincin ta duniya, in ji shi. Shugabar kula da harkokin siyasa a Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta jaddada kalaman nasa da safiyar jiya Juma'a a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar. Ta ce hare-haren da Rasha ke kaiwa a tashar jirgin ruwa a Ukraine a tekun Bahar Aswad ka iya samun mummunan tasiri akan samar da abinci a duniya, musamman ƙasashe masu tasowa. DiCarlo ta kuma ce barazana auna jiragen fararen hula akan tekun Bahar Aswad da Rasha da Ukraine ke yi ba abu ne da za a lamunta da su ba. A jiya Juma'a, kungiyar likitoci ta jin kai ta ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders a Sudan ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta kawo ƙarshen aikinta a wani asibiti a Khartoum, babban birnin ƙasar, bayan da aka ci zarafin ma'aikatanta 18 yayin da ake ci gaba da gwamza fada a ƙasar. Kungiyar likitocin jin kan da ake kira MSF a takaice da harshen Faransanci ta ce rukunin ma'aikatanta da za su kai kayan jinya a wani asibitin Turkiya da ke kudancin Khartoum a ranar Alhamis sun haɗu da cin zarafin wasu 'yan bindiga da ba a gano ko su wane ne, inda suka lankaɗa musu duka, a cewar kungiyar likitocin ta jin kai a wata sanarwa. 'Yan bindigan sun yi barazanar kashe direban MSF kafin daga bisani suka sake shi kuma suka tafi da motarsa. Manajan ayyukan gaggawa na MSF a Sudan, Christopher Gani, da ya tattauna da muryar Amurka a jiya Juma'a, ya yi Allah wadai da harin kuma ya ce abin damuwa ne. Labaran na zuwa muku ne a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kudi ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa tekun da ke yammacin zirin Koriya, in ji rundunar Koriya ta Kudu a yau Asabar. Wannan dai zai kasance sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba tun bayan da ta harba makamai masu linzami guda biyu a ranar Laraba, yayin da Pyongyang da Washington ke kara nuna karfin soja a fafatawa akan shirin kera makaman nukiliya da makami mai linzami na kasar. An gano wasu makamai masu linzami da aka harba tun da misalin karfe 4 na safiya Asabar agogon kasar, wato karfe 7 na dare kenan agogon GMT, in ji hadakar Hafsan Hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu. A ƙarshe, masu zanga-zanga sun yi tattaki a manyan birane Iraki da Iran a jiya Juma'a domin yin Allah wadai da izinin da ƙasar Sweden ta bayar na gudanar da zanga-zangar wulakanta Alƙur'ani mai tsarki, yayin da Stockholm ɗin ta janye ma'aikatan ofishin jakadancinta na Bagadaza. Ɗaruruwan mutane ne suka taru a garin Sadar na Bagadaza bayan sallar Juma'a, suna rera take haka ne ga musulunci, haka ne ga Alƙur'ani, in ji wakilin kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. A birnin Tehran kuwa, masu zanga-zangar da ke ɗaga tutocin ƙasar Iran ɗauke da bugun littafi mai tsarki na Islamam sun yi ta rera take, suna cewa ƙasa da Amurka da Birtaniya da Isra'ila da kuma Sweden, yayin da wasu suka ƙona tutar Sweden. Iran ta faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa ba za ta ƙyale wani sabon jakadan Sweden ya shigo cikin ƙasar ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba kamalu da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu akan sha'anin tsaron. Kana mai duba irin natsanaki kuma dangane da tsaro ya kasance a ƙasar nan a cikin watannin Mayu da Yuni. Shin sauki ake samu ko kuwa gwandaje yau? Domin jin cikakken shirin sai ku kasance tare da ni Hassan Maina Kaina daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Toma Dalla, kamfanin tsaro wato Beacon Consultant da ke aiki irin na tsaro sun fidda rahoton wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya, inda shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani.
Wato ba shakka gwamnatin shugaba Tinubu a sabuwar gwamnati ce yanzu ne ma take kokarin kafa ainihin gwamnatin, kuma ta yi naɗe-naɗen sababbin mukamai a ɓangaren tsaron duk da yake ba duka ba, wasu daga cikinsu. To a wannan ne muka hitar da rahoto wanda ya nuna a wata ɗaya da ta yi tana shugabanci matsalar da aka samu na tsaro. A ƙarƙashin wannan mun ga ƙari in ka diba abinda ya kama daga watan biyar watan Mayu zuwa watan shida watan Yuni kenan. Game da sace-sacen jama'a don karɓar kuɗin fansa, mun ga ƙari na kusan kashi 42 a cikin 100, wato daga 1,668 wanda aka sace a watan Mayu zuwa 239 wanda aka sace a watan Yuni kenan.
To idan muka duba alƙaluma na mace-mace a ƙasar nan baki ɗaya fa,
idan muka zo ga mace-mace kuma a ƙasa gaba ɗaya, mun abinda aka samu muka samu a watan Mayu 1,679, amma kuma a watan Yuni sai muka samu 1,854, wato kaga kenan an samu ƙari na kusan kashi 20 da dan wani akai. A takaice dai a dukkan wayannan mun ga ƙari. To amma idan ka zo ka hada abinda ya faru a wannan lokacin ka koma baya da abinda ya faru a shekara 2022, to za ka ga cewa an samu ragi na a wannan lokacin na mace-mace na kashi 28 a cikin 100. Wato a takaice dai mun ga ragi a wannan bangaren in ka hada da abin da ya faru a baya kenan na mace-mace kenan. Idan ka zo ga kuma satan jama'a don karban kudin fansa, to shi ma in ka hada a shekara 2022 a wannan lokacin da wannan na bana kenan, an samu ragi na kusan kashi 54.2. A takaice dai ana ganin ragi a wa'annan matsalolin na tsaro in aka yi wannan jimlan kenan. Amma an kada wata da wata kamar yadda an mata da farko, ana ganin ƙari. A takaice dai duk da wannan ragin mutum 100 kusan 8 da wani abu, akwai buƙatar hubbasa a wannan bangaren na tsaro don a samu a magance matsalar. Amma dai lalle ana ganin ci gaba kamar yadda na ambata.
Idan muka duba matsalolin tsaro a Najeriya baki ɗaya, ina ne inda abin ya fi zafi?
Abin bai canza ba. Tun da muka fara ajiye wannan alƙalumin a bangaren arewa ne aka fi samun wa'annan matsaloli na tsaro. Kusan kashi 80 na matsalolin na tsaro a arewa ne ake samun su. To a arewa ma idan ka zo ka raba arewan zuwa ga yankuna guda uku da ake da su, takaice dai a arewa maso gabas nan aka fi samun mace-mace, sannan abin da ya biyo baya shine arewa maso tsakiya kenan, jihohin nan da ke tsakiyar Najeriya, sai kuma arewa maso yamma nan ma an samu mace-mace. Takaice dai in kai jimla wayannan guda uku din za ka ga kusan kashi 80 na mace-macen da aka samu, 800 din nan kusan 600 wayannan yankin ne. Sai abin da ya biyo baya shine kudu maso yamma, sai kuma kudu maso gabas, da kuma yankunan da ke Niger Delta, wanda su ne suka zo na baya-baya an samu ragi kenan a wannan yankin.
Akan waɗannan abubuwa ne za ta alaka wannan matsala na tsaro a Najeriya.
A dalilan kuma da ake samun matsalolin tsaron da mace-mace kusan abu guda ne wanda ya fito fili, wato kungiyoyi masu zaman kansu wanda ke rike da makamai wanda suka bijire ma gwamnati kuma suke mata butulci, ba su damu da ikon ta ba, suna kai hare-hare ga ƙauyuka, ga mazauna garuruwa, suna kashe-kashe yadda suka ga dama ba tare da an ɗau mataki ba na hana su ko irin wa'annan hadi a ƙauyuka. Abu na biyu, duk da yake ba kasafai muke haka ba, amma a watan Yuni mun saka shi a ciki, wato mutuwa da aka samu saboda kifewa na kwale-kwale. Kuma dalilin da muka saka wannan a ciki shi ne kusan gazawa na hukuma da ɗaukan matakai don taimaka ma wannan ɓangare na sussufuri ta ruwa, tabbatar da cewa an bi tsari. To lalle mun saka yi wannan a ciki. To shi ma hasashen da ake yi saboda ambaliya na ruwa da ake hasashen za a samu, mai yiwuwa kila za a ga ƙarin mace-mace daga wannan ɓangaren. Abu na ƙarshe shi ne wannan matsala na tattalin arziki, wadda saboda canje-canje da ake yi shi tattalin arzikin wadda sabon gwamnati ta kawo, ɗauke tallafi da ake amai da kuma wannan dama da aka ba mai naira a ringa aka wato rage bambanci da ke tsakanin shi babban banki da kuma na kasuwan bayan fage. To kaga a takaice dai an samu darajar naira ta ƙara faduwa da sauransu. To sai kuma abu na uku shi ne hasashe da ake yi na cewa za a samu dai tsadar rayuwa wadda ya yi yawa. To dukkan waɗannan suna taimakawa wurin ƙara iza mutane su shiga matsaloli haka na laifuka ga ƙasa ta ba mu doka da sauransu. To mun dai kawo shawaran cewa gwamnati ta shiga wannan, ta rage raɗin da jama'a suke ciki, zai taimaka ma shi ɓangaren tsaron.
To ta yaya kuke hasashen yadda ko tsaron zai inganta?
To lalle idan ka diba taswira ko alkawarin da ita gwamnatin ta yi ma ƙasa a ƙarƙashin kundin da ta gabatar lokacin da ake gangamin zaɓe wanda ake kira Renewed Hope, kuma ka zo ka duba da ababen da shi sabon shugaban ƙasa yake yi na dangane da naɗin shugabanni waɗansu kenan a ɓangaren tsaron, da kuma irin kalamu da jawabai da ke fitowa a bakinsa dangane da tsaron, da kuma yadda ya ba ma tsaron muhimmanci tun da ya hau kusan ababen da yake yi. In ka ɗebe tattalin arziki, ba wanda abu wanda ya ba mu muhimmanci kamar tsaro. To dukkan waɗannan ababai ne waɗanda suke da kusan nuna alamun cewa lalle za a samu ci gaba, kuma muna fatan alheri ake cewa kyakkyawan abu ne daga kusan dai akwai kokari wanda yake wanda kusa gaskiya kuma mun yaba. Abun da ya kamata ya biyo baya shine ababe biyu wanda nake kullun nake faɗi, wato abun da ake cewa security sector governance, yadda yake gudanar da shi kanshi bangaren tsaron dangane da shugabanci kenan a ƙarƙashin sa. Sai kuma abu na biyu shine security sector reform, wato a tabbatar da cewa an shigar da bibiya da sa ido da kuma yadda shi kanshi bangaren tsaron sai zan yana ansa buƙatoci na jama'a. Wannan abu ne mai yawa, akwai batutuwa da yawa ƙarƙashin sa, amma dai wanga ababen biyu su muke jira mu ga yadda shi sabon shugaban da sabon gwamnatin za su yi, don zai taimaka sosai wurin burin da ɗan ƙasa yake da shi na cewa a ga ci gaba a shi ɓangaren tsaron.
Professor Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu da ke bincike kan sha'anin tsaron shi ma, wanda ya bibi wannan rahoto na kamfanin Beacon Consultant, ya ce akwai ƙarin matakai da ya kamata shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka domin yi wa tufkar hanci a sha'anin tsaro a cikin ƙasar. Mai sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin.
Ni ina ganin abin da ya kamata ya mai da hankali a kai shine samo da wani tsari. Ba canza jami'an tsaro kawai ne ba, an sha yin wannan, kowa na faɗa a lokuta da sun ka wuce. Ba a samu maslaha ba, bai nuna mana komai ba. Ya kamata mu canza, gwamnati ta canza, jami'an tsaro su canza yadda suke. Shi shugaban kasa ya kamata ya bawa mutane da ya nada, ya ba su order cewa ga abin da yake so. Yana so wani dan ta'adda a kawo mai gawansa ko da rai ko ba rai. A nuna wa jami'an tsaron nan da aka nada, ba an nada su bane su je su yi sharholiya. Ana nan ana bulbul kamar yadda muka gani lokacin da ya wuce. Ya kamata su dukufa wajen tara bayani na asiri wadda kuma a sarrafa shi a yi amfani da shi. Ya kamata jami'an tsaro da kuma duk wasu bangarori na jami'an na ma'aikatan tsaro a kasar nan su hada kai a rinka cuɗanya ana aiki ba wai wannan na yankan kafan wannan na soka wannan wuka a baya wannan na gulma kamar yadda muka gani lokacin da ya wuce. Kamata yayin shugaban kasa yayi nazari ya hada masana su nuna masa cewa duk hanyoyin da aka bi a lokuta da suka wuce ba su kai mu maslaha ba. Abin da ya kamata ana son wani tsari ne, duk jami'in tsaro za a bashi wa'adin da zai yi wani abu, wa'adin da zai dakile waɗannan, wa'adi da zai kore su daga dazuzzuka da suke fitowa. A nuna musu cewa muna da gwamnati kuma ta fi ƙarfin duk wani mahaluki da yake cikin ƙasa. Ya kamata jami'an tsaron nan su nuna cewa an ba su tsaro, an ba su horo, an ba su makamai, ana ba su makudan kuɗi. Ya kamata mutane su ga abin a ƙarshen menene maslahan yin haka. In ba haka aka yi ba, in don ka cire wani ka nada naka, ka cire wani ka nada naka, shikenan angulu za ta ci gaba da zama a gidanta na tsamiya, ba ta ma tashi ba balle a ce ta koma. To kaji, dole a kawo sabon tsari. Abinda aka yi da baya bai aiki ba, hasali ma waɗannan abubuwan sai dada ƙaruwa suke, ba za mu ci gaba da zama haka ba. Abin zai koma ne mulki ne na daji, mulki ne na dabbobi, mulki ne na kowa ya yi abin da yake so. Dole in yana son tarihi ya tuna da shi, ya canza hali, ya canza sheka, ya kawo sabon shiri. In ba haka ba, ya ɓata lokacin mu muke yi.
A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja. Da a yau za mu ɗora a ci gaba da tarihin masarautar Sileja. Shin menene alaƙar Asokoro, inda fadar shugaban Najeriya take a nan Abuja, da kuma Asokoro a garin Sabon Muse da ke masarautar Suleja? Dada, menene kuma alaƙa da ke tsakanin Muse da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, da kuma Sabon Muse da ke karamar hukumar Tafa a masarautar Suleja ta jihar Naija? Domin jin cikakken shirin da ni Hassan Maina kaina zan gabatar, sai ku biyo mu a cikin shirin na da ɗan gari daga nan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka a cikin tarihin na masarautar Suleja. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda town planner Umar Shuaib ke mana ƙarin haske akan yadda gwamnatin tarayyar Najeriya mai harkwata a birnin Lagos ta yanke shawarar dawo da harkwatar tarayyar Najeriya zuwa birnin Abuja. To
da aka yanke shawaran za a dauko babban binin tarayya daga Lagos aka ce za a kawo kasan Abuja in 1976 da Murtala Muhammad shugaban kasa ya establish wannan doka na abun ga ta da babban binin tarayya daga Lagos a kawo kasan Abuja domin a lokacin sun riga sun yi lissafi aka cewa a Najeriya nan gaba daya Abuja shi center tsakiyar Najeriya kasan Abuja ne sai mutane ce za mu kawo kabbin tarayya a tsakiyar Najeriya kasan Abuja a lokacin Suleiman Baruke mulki sai gwamnatin tarayya suka ce to tunda za ka wannan babban binin tarayyan kasan Abuja duk inda ake a duniya aka establish sabon gari ana sama garin nan sunan kasan ne so tunda an kawo kasan Abuja babban binin tarayyan Najeriya za a kira ta Abuja ne saboda ka ba a samu Abuja biyu ba sai aka tura tawaga to samu sparkan resources Abuja a lokacin muna roko ku ba mu wannan sunan a garin naku ya zama babban sunan babban binin tarayyan Najeriya in ku kun amince to za ku canza magarin ku suna kenan sarkin mu lokacin Suleiman Baro ya tara abun ga yan boko ya tara duk manyan gari sai to ga kai sai aka kawo mishi daga gwamnatin tarayya ne aka gani sai ai wannan ba karamin alfarma bane gare mu ba karamin girma bane gare mu muna iya ba suna mu sai mu canza magarin mu suna tunda kai ke sarauta yanzu nan Suleiman Baro kai ma jan mutun ne
ya ja ne
shi ma ja ne
garin jaja yake
yawa
magani
so yanzu mu ba su sunan Abuja sakin garin na farko tunda wannan abin ga arzikin ya zo lokacin da kake sarauta ne to zamu samu wannan sunan garin in sarki ya amince Suleja aka amince to kafin shekara 1979 ba a san suna Suleja ba tunda mun ba da sunan garin muka ba mu abin ga gwamnatin Najeriya ba tare da an ba mu ko sisi ba ya zama to kaman sau da kai sai sa aka kira wannan suna Suleja kaji alakan Abuja da Suleja kenan kuma babban binin tarayyar Najeriya kashi uku cikin hudu kasan Abuja ne gaba daya wato ana da 8000 square kilometer a cikin 8000 square kilometer din nan 6000 square kilometer daga abunga kasan abunga Suleja ne inda lokacin ke Abuja a Niger State Abuja local government a Niger State local government a Niger State ta fara tun lokacin native authority Abuja native authority da aka local government reform aka tashi daga Abuja native authority to Abuja local government kaga kwali buwari kuje gwagwalada garki wuse duk wa'annan ya dangara har zuwa wajen gari wa ake da dangara wanda ke kusa da Abaji duk suna kasan Abuja ne a lokacin Abuja local government a Niger sai gaba daya babu local government kai tafi Abuja local government girma a lokacin nan to sai ga abun ga gwamnatin Najeriya suka zo kawo wannan kasan aka bare mana abin da muke da shi yanzu nan shi ake kira Suleja
yalla wai yanzu haka naga a nan dai kamar Suleja akwai wani gari da ake kira Sabon Wuse a Abuja muna da Wuse sa alakanin wannan Wuse guda
a lokacin da aka zo da tsari na gidan babban binin tarayyar Najeriya Wuse suna ciki inda Wuse ne yake nan sabo yake yake a daya nan ne original Wuse mutanen da ke wajen wannan kauyen da ke wajen aka ce to ko ku amince ku kasance a cikin babban binin tarayya ko ku amince ku koma jihar ku na ainihi shine jihar Niger suka ce a za su bar babban binin su zan san cewa in suka sance a babban tarayya ba su da kasa domin kasa ya zama to na kowa da kowa Najeriya ba za su zama to suna abun ga suna da wani jiha wanda za kira cikin suwa ace goma su koma Niger sai da su aka san su shi su zauna a Niger sai aka musu transfer aka yi settlement din su zuwa inda ake kira Sabon Wuse yanzu ba Wuse ne kadai ba ai akwai Asokoro mutanen Asokoro akwai mutanen kauyukan da suke duk daga Wusen nan da su Asokoro su Kurunduma da sauran su duk wannan kauyukan suna nan wanda suka amince za su koma jihar Niger aka hada su a nan Sabon Wuse to ka ji abin da suka kira wajen Sabon Wuse kenan
nan
tsohon Wuse
kuma duk suna karkashin masarautar Zazzau Suleja
duk suna karkashin makarantar Zazzau Abuja a lokacin amma yanzu suna cikin FCC capital amma Sabon Wuse yana cikin karkashin masarautar Zazzau Suleja ne tunda Abuja yanzu babban binin tarayya suka tunsa wannan sunan da duk kasan da yake cikin wanda aka ce yana cikin babban binin tarayyar Najeriya shi yake yana cikin Abuja yanzu inda gwamnati ba ta karba ba shi yake cikin babban da aka bar shi a masarautar Suleja
to idan muka duba masarautar Suleja kaman me babban sana'ar mutanen yankin sannan kuma kaman za a ce kabilu sun kai guda nawa a masarautar
eh wato masarautar Suleja babban sana'ar su shine noma da masarautar da muka sani kenan tun zo mana zamanin kakanni kabilu suna nan a garin amma masarauta da suka taso Hausawa ne ai masarautar Suleja masarautar Hausawa ne tunda masarautar Zazzaune yanda suka tashi daga Zaria haka suka zo na Suleja amma wanda suke surrounding wanda suke jiwe da garin akwai Gwarawa akwai Karofarawa da sauransu yanda ka san akwai abin da kabilu a babban tarihin Najeriya yanzu nan ai yawancin su suka ce su ba za su bar mutan Suleja ba ai suka dasu suka ce za su bar mutan Suleja suna kakashin masarautar Suleja abin nan matsalolin mutan abin da zai zo Suleja masarautar Hausa ne haɓe sarautar Hausa na haɓe da aka sani tun lokacin bayar jidda har zuwa yanzu a Najeriya gaba daya ina ganin in kai cire masarautar Suleja ina ganin sai da Wako wanda shi ma an samu lokaci da aka samu dan tankarda aka sake dawowa da haɓe suka ci gaba da mulkin Daura to in banda Daura da Suleja babu inda ake haɓe na ainihi na masarautar Hausa banda wannan dagurka
idan muka duba yanda gadon ma'aikata a nan babban birnin tarayya da yawa suna zaune a kasar Suleja ne kana ga wannan bai dora nauyi da yawa akan kasar Suleja ba ko akwai wani abin da gwamnatin tarayya ke yi ganin cewar ga inda aka taso kawo yanzu
ai abin da muke fuskanta kenan yanzu kuma gaskiya ba a ma garin na adalci wa'anda suke zaune a Suleja suna aiki Abuja kuma ana cire musu albashi ko ana cire musu abin da haraji daga Abuja amma iyalansu a Suleja suke zaune nan suke ake ba su ruwa nan ake ba su lantarki nan suke zuwa asibiti nan iyayen suke zuwa makaranta ga shi kuma harajin da ake cire musu ana cire musu a Abuja ba a kuma kawowa inda suke zaune saboda da me abin da ake cire haraji don shine a ba mutane kayan masarufi da abubuwan da za su mota rayuwarsu to gashi an cire harajin su a wani kasan ba a kawo kasan da ake hana da su ba to babban matsalar na farko kenan tunda za a cire musu haraji to sai a ba Niger State government wannan kudin harajin nasu saboda su ba su ruwa su ba su wuta su ba su ilimi su ba su kuna na kiwon lafiya a garin suke zaune ba a mana
to idan muka duba tarihin karban Suleja ka san galibi idan gwamnati ta karbi kasa ana dan bin abin da ake cewa compensation ko na bakan nan tunda gwamnatin tsakiya ta karbi kasan Suleja Abuja kenan an yi babban birnin tarayya an dan ba kuma dan abun hasabi ne
to wato ka san a lokacin nan baicin cewa suna karkashin Abuja local government akwai makarantu akwai azibitoci da yawa akwai kayayyaki da yawa wanda Niger State government ko Abuja local government lokacin ita ta yi to idan an ce wannan kasan an dauke kasan gaba daya ai ba za a dauki makarantan ba ba za a dauki azibitin ba za su kasance wajen ya kamata a ce a ba mu compensation na wannan abubuwa da muka gina tun wannan lokacin har yanzu ba ba da wannan compensation din ba ai daga an rubuta amma yanzu ba bayar ba an ba da ɗan kalilan aka bayar a cikin compensation ba ba duka ba har yanzu na ake idan muka yi kiyasin nawa ne abin nan tun da a lokacin nan naira ke da value aka ci kafin da za a ba mu yanzu naira ba ta da value mun kin riga kiyasin wannan abu yana cikin biliyoyin naira ne har yanzu ba ba mu komai ba muna korafi kuma gona yanzu nan gonan jihar Niger wanda yake yanzu ya lashe ta gobin cewa sai an biya shi wannan compensation ba za a rauna yana nan yana shan wahala bayan ga inda ya kamata a ce a ba da compensation a taimake shi ta yi abin da ke gina wannan gari ba amai ba wannan sabon gona ya riga lashe ta gobi ya ce sai wannan Allah so zai bi ma mutanen Suleja haƙƙinsu kuma mun san zai iya muna ba shi koyon baya ga haka in Allah so
to town planner Umar Shehu muna godiya kwarai da gaske
to mun gode na gode
su sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da dangari shirin haɗin guwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja Mikailu El Said shine wanda ya nada mana sauti a faifai a madadin sa da kuma gidan rediyon Vision FM sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.